Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritan Laraba 24 ga watan Fabrairu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 22.16 da kuma ta internet a voahausa.com da kuma ina Jamila
Facebook. Inda za su ji mu kai tsaye idan suna da wayarsu ta hannu ko iPad ko ma menene suke amfani da shi wajen hawa kan Facebook za su iya sauraron mu yanzu kai tsaye
yanzu nan. Anyama babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau shirin yau da gobe shirin matasa ya maida hankali kacokan kan maganar tattalin arzikin kasar Najeriya da kuma yadda karyewar darajar naira ta jefa ƴan kasar cikin halin wayyo Allah. Me ya jawo haka? Me ya jefa tattalin arzikin Najeriya cikin wannan hali? Shin rage darajar naira ne mafita ko kuwa?
Banga kokarin dalilin da yasa za a ce za a rage darajar naira ba.
Abin da ya kawo wannan wato rashawa da cin hanci da barna. Ya tashi ya koma babban bankin tarayya da kuma bankuna.
Shin shugaba Muhammadu Buhari ya yi daidai da ya rage darajar naira?
Muka kalle shi ta fuskar tattalin arzikin kasa wannan mataki da shugaban kasa Buhari ya dauka wajen kin yadda ya rage darajar naira ya yi daidai saboda idan ma aka zo aka ci za a rage darajar naira to abubuwa za su ga tabarbarewa ne.
Muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin dan iya yau akan cuwacuwar da aka bankado game da kasafin kudin Najeriya na bana. Za ku ji duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To a Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya faduwar darajar naira ta shahi rayuwar ku ta yau da kullum? Ga yadda kuka amsa mana. Da keta da mugunta ta dan Najeriya in ba haka ba me ya hada shinkafar Hausa gero masara da sauransu menene hadin su da dala abun al'ajabi har da tiyawata ƴan kasuwa ku ji tsoron Allah sako daga Binta Sali
yau da gobe a gaskiya ni ba a Najeriya nake ba amma ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da su ci gaba da hakuri tabbas faduwar naira ya shafi rayuwarsu amma kuma duk faduwar man fetur a kasuwar duniya shi ya janyo haka dan haka su yi hakuri wata rana sai labari insha Allah sako daga Umar Alasan Kamaru
yau da gobe wannan kam ya shahi kowane lungu da sako na rayuwar al'umman Najeriya musamman mu talakawa da kullun sai mun nemo mu kai bakin salati wata dai Allah ya mana mahita ta gari ya hitar da mu daga cikin wannan mawuyacin halin sako daga Abdul Malik Sa'idu mai biredi ta Sharbagu Gusau
a gaskiya ya shafi al'umman Najeriya matuka da ma duniya baki daya dalili kuwa shine duk mafi akasarin kayan more rayuwa ba mu da su a nan gida sai an je kasashen turai kafin a samu su kai hadda ma waɗanda ba kayan abinci ba idan ko zaka saya yawanci da dala zaka saya ko ko wani kuɗin da ba nan gida Najeriya ba idan kai lissafi kaga yayi yawa da kuɗin kasar ka sako daga kala kala Hamzi
Wallahi talaka bai san anhwanin faduwar darajar naira ba saboda yawancin abincin da yake ci shi yake nomawa amma saboda bala'in ƴan kasuwan mu na Najeriya sun ƙara mu abincin gida kuɗi kamar daga kasashen waje ake sayo shi Allah kai mana maganin wannan halin na ƴan kasuwan mu Najeriya ka canza musu hali su kishin kasarsu sako daga Ismail Muhammad dan Saraki
To gaskiya ba laifin ƴan kasuwa bane gaskiya laifin gwamnatin Buhari ne ta jefa al'umma wannan masifar kawai domin tun kafin mai ya fadi ai Buhari ya takurawa bankuna sannan ya hana karbar dala kai wasu bankunan ma an karbe lasisin su ai to tun nan ma aka fara kawo masifa a Najeriya haba dan Allah ku rinka yi wa ƴan kasuwa adalci mana ga rabano da ya ƙara wa al'umma kuma dole ka biya tun kafin farashin man fetur ya fadi kai har cewa aka yi Buhari yayo order kayan abinci yana Lagos amma shiru kalli yadda Buhari ya hana ƴan kasuwar mai na cikin gida saka har yanzu al'umma ba su wadata da mai ba kuma shine ministan man fetur ai amma ya jefa al'ummar da ta zabe shi cikin wannan yanayin kuma yayi shiru kuma kullun sai cewa yake mai ya fadi a kasuwar duniya amma a Nigeria bai fadi ba to wai fa shine ministan mai ai ko to sako daga Sadiq Idris Khalifa
ta fannin tsadar kayan abinci amma duka setup ne kawai duk makiyan Buhari ne ke dakunsa haka da kuma bakin cikin kasashen waje musamman inda barayi ke ajiye kudaden da suka sata to yanzu an rihe kawar sata akai musu suna bakin ciki shine suka yi dalilin da suka assasa daga darajar dola kuma naira ta fadi sannan suka kashe kasuwar mai dan su bata wa PNB sannan talakawa su wahala Allah zai mana agaji sako daga Alhaji Garba Ladan
A zaurin matasa Hassan Maina Kaina ya zauna da wasu masana tattalin arzikin Alhaji Muhammadu Mustafa Bintube tsohon babban manajan bankin Jaiz da kuma Abubakar Ali sun tattauna akan dalilan da suka haifar da matsalolin da nerar Nigeria ke ciki yanzu haka da kuma shin ko rage darajar nera ne mafita ko kuwa Abubakar Ali ne ya fara bayani
Wato ra'ayina kashin kaina banga kokarin dalilin da yasa za a ce za a rage darajar naira ba shi darajar kudin kasa dama ya dangana ne da irin karfin tattalin arzikin wannan kasan kuma irin bukatun shi na wannan kasan na shigo da kaya daga waje ko kuma sarrafa abubuwa na kashin kanta to kasa irin tamu wanda yake kacokan mun dogara samun kudin kasan waje kan harkan mai wato kudin mai yau kuma kowa ya san yadda halin kudin mai ya tabarbado tun daga dala 140 da yan kai shekaru biyu baya yau ya gangaro kasa da dala 30 kuma ba mu da kudin da zamu iya a ce zamu aiwatar da rike darajar wannan kudin na biyu shi kasan da yake shigo da komai kusan kashi 90 abin da muke amfani da shi muna shigo da shi ne saboda haka idan aka rage nawa za a rage zuwa nawa yaushe zai kare saboda haka tunda muka shigo da kayayyaki ne zancen a rage darajar kudi bai taso ba da muna fitar da kayayyaki da yawa ne kasan waje to zamu ya mu rage darajar kudin mu dan mu samu mutane su zo su sayi kayan mu mai arha to amma ba haka bane saboda haka zancen a rage darajar kudi a gwamnatance ni bai amincewa
Alhaji Muhammadu Mustafa Bintube me ne ra'ayinka dangane da batun rage darajar naira kana ga a tsari irin na tattalin arziki a ƙasar irin Najeriya akwai bukatun a rage darajar naira idan akwai bukata menene hujja
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro shi me yake kawo rage darajar kudi ko darajar naira na farko wato faduwar farashin mai kasuwar mai na duniya na dai kenan na biyu kuma akwai almurzaranci da kuma wato barna a wurin kashe wannan dan dolar da muke samu dan kalilan din akwai barna akwai kuma almurzaranci a ciki na uku adadin abubuwan da ake shigowa da su kasashen waje wato import gaskiya da jinsu ya fi abubuwan da muke sayarwa a kasuwar duniya wato export na hudu wato duk karfin mu kamar yadda shi Alhaji Ali ya fada a nan wato dandalin baza koli na duniya duk karfin mu a wurin mai yake saboda haka dole sai an samu wasu hanyoyi ta samun kudin dola ba kai mu dogara kan mai ba kuma karshe wato mu da kanmu da gwamnati sun bata jama'a sun yi abin nan kowane wata sai ka ga gwamnoni ko kuma commissionerin kudade da ma'adanai da tattalin arziki sun zo Abuja a zo na raba kudi kamar yadda ake raba gado to wannan yasa mutanen mu gaskiya musamman in arewa kawai mun zo na muna jiran alfarma mu ne ba ma tashi mu nema kanmu sai dai mu dogara da gwamnati a waje wani yana anwa a majalisa ko kuma wani minista ya je ya bashi fili ya sayar ko kuma ya je zama dan kamosho da irin wayan abubuwan gaskiya su aka bata so wannan bada wannan kudin ma kowane wata dan koyaushe an yi abin nan daga wannan arziki wannan asusun da aka tara shi ake ne ba to wayan abubuwan suka sa muka samu to idan mutum ba daina wannan ba to zamu sa mu ci gaba da farawar darajar naira saboda haka in za a iya a samu a dakatar da wayannan barna da albanzanci to ba dole sai a rage gwamnati babban bankin tarayya sai ta rage darajar naira
to amma Alhaji Abuka Muhammad Musa Bintube idan muka duba yanda kaya suke ta tashi a kasuwanni masana tattalin arziki a bangarori daban-daban ciki har da bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya wato IMF suna ta matsawa gwamnatin Najeriya cewa sai a rage darajar naira din duba da yadda ake samun farashin tashin kayayyaki a kasuwanni me zaka ce akan wannan
abin da ya kawo wannan wato rashawa da cin hanci da barna yanzu ya tashi ya koma babban bankin tarayya da kuma bankuna inda dan dola din yadda gwamnati take bayarwa wato abubuwa masu amfani kamar su shanin asibiti shanin masana'antu to wayannan sai kaga ƴan banki da ƴan babban ma'aikata sun hada bankin tarayya sun hada baki sun sa sun kai sai su je su dara nasu a kai to shi yasa farashin wayannan in wanda su ka shigo da kayan sai su canza shi a wannan kudin wato na kan titi wato na black market sai su sai da shi su sun samu a sauke da rahusa amma in sun je sun shigo da kayakin sai su tara kudin su canza kaman sun saya wannan a kan titi wurin su masu canji
Malam Abubakar Ali a matsayinka na kwararre kan tattalin arziki a Najeriya menene alakan rage darajar naira da kuma tashin farashin kayayyaki a kasuwanni
zancen rage darajar naira nan fa idan aka duba shin wannan yadda ake saida yanzu dala kan naira 300 da yan kai da safiyar nan a Najeriya ya gangaro zuwa 310 dan ya cillo kusan 400 shin wannan da gaskiya ne ake wannan abun nan ne ko kuma su waye ne adadin nawa ne ake nema yanzu alal misali idan ina da yau miliyan ina son dala miliyan 10 a Abuja nan ina da naira zan iya samu ba za a samu ba ƴan canjin 2,000-3,000 masu sharholiya masu suje su yi abubuwa su ne suke tada wannan abun da yanzu ka je ka sai dala 2,000 a yau sai a ce shikenan ai in alal misali an sayar ma naira 40 sai a ce ai dala ta cillako yau ya zama naira 40 amma na nawa saboda haka duk wannan abun wato speculation shine ake yi wannan abun nan so shine abin da za a duba kamar yadda Muhammad ya faɗa idan ka samu tsara tsakanin farashin da gwamnati ya kayyade da kuma irin abin da yanzu yake faruwa a waje to za ka samu cin hanci da rashawa uwar cin hanci da rashawa ma ya zo ya shiga kamar yadda ya faɗa mai wanda za a ba kuɗin ma ya je shigo da kayan aiki alal misali ya sarrafa abubuwa cikin gidan to idan ya zo na ya duba riban da zai samu idan ya je canja wannan abin idan ya shigo da kayan ya sha wahala ba zai samu wannan riban ba to saboda haka me a nan gwamnati ya kamata gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya ta sa ido ta duba wanda suka ba wannan allocation din wannan forex din suna da iya kwarewa suna da ikon dubawa ko kuma yanzu zan ce a Hana General Limited ina so a bude min LC abinda za a saya na dala 3 sai ce dala 30 ne an zo an samu hannu an bani dala 30 kaga ranar 27 din zan je sai da ita ana da wannan ikon to amma idan ka duba abubuwan da suka faru irin barnan da ya faru irin kudaden da yanzu ake cewa an samu a banking matan wane ne matan manyan wane ne matan manyan yara kazan nan kai kasancewa bankuna har da banking kasan suna da baki a cikin wannan barnan da yake tabargazan nan da ake kuma su hukumomin duba wannan abin irin su EFCC da ICPC su ma sun gasa wannan su duba har yaushe za a samu a ce mutum daya a ce billion yana kawo shi kuma ba je an duba ta yaya me ya faru ba. Million akwai dokan da yace kudi idan ya shige million 5 sai company za ta dauka, idan ta shige million 1 kai mutum ba za ka dauka ba. To saboda haka yanzu duk maganar nan da ake a bar zancen wani zancen turanci ba shi muke ba. Yadda wani program din ku yake tsaka mai wuya, to Najeriya yanzu muna tsaka mai wuya, ina mafita.
Shin shugaba Muhammadu Buhari yayi daidai da yake rage darajar naira? Dr. Mustafa, masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano, ya mana ƙarin haske, amma ya hwara ne da bayani akan yadda tsadar dala da kuma karyewar darajar naira suka shafi kasuwanci a cikin ƙasar Najeriya.
Wannan tsadar da dala ta yi da kuma sauran kuɗaɗen ƙasashen waje wanda darajar su ta ɗaukaka sama da naira, yana shafar kasuwanci da kuma jin daɗi da kuma rayuwar 'yan Najeriya ta hanyoyi da yawa. Saboda yanzu gaskiya tsadar rayuwa ta tsananta, sannan kuma duk wani abu da za a siya idan dai daga waje ake shigo da shi, da ma waɗanda ake sarrafa su a cikin gida, farashinsu ya tashi sosai, ya tashi gurin da za a bi. Abin da yake faruwa shi ne abubuwan ma da ake sarrafawa a cikin gida yawanci akwai wasu sinadarai ko kuma akwai wasu abubuwa da ake shigo da su da kasashen waje ake haɗawa a sarrafa. To saboda haka idan suka yi tsada, tunda dala da kuma sauran kuɗaɗen ƙasar waje sun fi kuɗin Najeriya, wato naira daraja, sai ya zama to cewa duk abin da za a sarrafa a cikin ƙasa da kuma waɗanda za a shigo da su daga wata ƙasar sun yi tsada sosai. To wannan yana kawo cikas, kuma yana kawo matsananciyar wahala ga 'yan Najeriya da kuma masana'antunmu.
Da akwai rashin fahimta da masu fashin baki da dama suke yi ga matsalar wannan naira din nan a kafofin yaɗa labarai, ɗaya daga cikinsu shine ana ganin cewa wai rashin ƙarfin naira yana tabbatar da cewa economy ɗin ƙasar ba shi da kyau kenan. Haka ne?
Ba haka ba ne. Rashin ƙarfin naira dai yana nuna cewa naira ba a yawan amfani da ita a cikin Najeriya, wato kenan mu mun fi amfani da kayayyakin ƙasar waje wanda ake shigowa da su. Saboda haka sai ya zamanto akwai ƙarancin kuɗin ƙasashen waje, mu kuma nairar ba a amfani da ita sosai. To wannan shine yasa in aka danganta ta da kuɗaɗen ƙasar waje sai a ga kaman ba ta da ƙarfi. Amma akwai hanyoyin da yawa da za a bi a gyara idan muka zamanto mun rage yawan shigo da abubuwa wanda ba na dole ba daga ƙasashen waje. To ba za mu buƙaci su kuɗaɗen ƙasashen waje ba kamar dala, kuma darajar naira za ta tashi sosai, wannan kuma zai ƙara ba wa tattalin arzikin ƙasarmu ƙarfi sosai. Duk abin da ya zamanto ba tilas ba, misali yanzu saboda lalacewar tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya zamanto kayan abinci kamar su wake, nama, kifi, wanda kifin daga ruwayen Najeriya ake kama shi sai a tafi da shi wata ƙasa a ɗan soya a saka mai sai a dawo mana da shi. Ai wannan ba dole ba ne. Ya zaman cewa ayaba ma wani lokacin daga jamhuriyar Kamaru ana shigo da ita, wani lokacin busasshen tumatiri daga Niger ana shigo da shi Najeriya, wani lokacin tsinken sakace da za ka yi amfani da shi ana shigowa da shi daga wata ƙasa. To wannan abubuwan ba dole ba ne. Idan aka zo aka daina shigowa da su ya zamanto masana'antunmu an bunƙasa su suna yin wannan, to ba ma za ka nemo dala Amurka ko kuma wani kuɗin waje ba da za ka ce za ka shigo da wannan. Saboda haka tattalin arzikin ƙasar Najeriya zai ƙara ƙarfi. Amma akwai abubuwan da wanda ya zama kamar dole wajibi, kamar fasaha, kamar wasu abubuwan kere-kere da kuma wasu sinadarai wanda ba mu da su, wannan ba laifi ba ne a dinga shigo da su. Ai ba wata ƙasar da za ta bugi kirji ta ce ita kadai za ta rayu ba tare da ta yi hulɗar kasuwanci da jakadanci da wasu ƙasashe ba. Ya kamata a jefi tsuntsu biyu da dutse guda ɗaya, a rage yawan shigo da kayan da ba na dole ba, a zo kuma a inganta masana'antun mu, a inganta asibitocinmu, a inganta makarantu. Ai wasu ma karatun da suke zuwa su a ƙasar waje ba na dole ba ne. Mutum zai tashi daga Najeriya wani lokacin ya je ƙasar waje karanta wani fanni wanda kusan kowace jami'a a Najeriya ana karanta, dan da yasa ba zai karanta a Najeriya ba, ya dawo Najeriya ya karanta ma. Wannan zai rage da yawa wanda ya zama dole kuma sai su je. Kuma wannan tunda masu hali ne, masu hannu da shuni, shi zai sa su zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe. Dole a gyara makarantun Najeriya, dole a gyara masana'antun Najeriya, dole a gyara asibitocin Najeriya, tunda ya zamanto yanzu ya gagari kwandila ba za su iya zuwa su biya wannan kuɗaɗen a ƙasashen waje ba.
'Yan kasuwa da dama suna ƙara kuɗi game da sai da kayansu daga kan albasa har ma zuwa masu sai da tuwo da miya ko kuma masu sai da kosai da koko, sai su ce ai saboda farashin dala ya tashi. Menene alaƙar yan kasuwa haka wanda abubuwan su ma daga gida ake samu amma kuma komai a ce ya tashi yanzu kowa yana kukan tsadar dala
to ta wani gurin akwai alaka idan aka duba misali in aka duba manoman albasa da sauran kayan gona da waye suna siyan magungunan kwari daga da wanda ake kawo daga waje suna siyan takin zamani suna siyan wasu sinadarai wanda ake kawo daga waje idan suka samu kaibi sannan kuma idan suka samu karin wannan farashin kayan dole su ma su kara wani kuma zaki ga butulci ne kawai daga yan kasar saboda kowa ya kara ni ma sai in ga zan kara farashin kayayyaki na da in samu kudi wanda in ya zaga ya zaga yau gaba daya muna taurarawa kanmu rayuwa ne misali wanda yake sai da kwanta za wacce kazan gida ce ko kwanzaguwa take yi in har irin haka ta faru suna kara kudi na daya dai su irin kajin nan da zabi ba abinci ake basu ba na biyu sakin su ma ake siyawo a gona to in aka duba irin wannan sai a gaba wata alaka tsakanin tashin farashin dala ko kudin kasan waje da kuma irin wannan kayayyakin ake siyarwa saboda haka wasu da gaske ne ya shabe su amma wasu kuma kawai butulci ne irin na yan kasuwa da na bakin mutum suke tada farashin suna ganin za su samu riba da yawa ba su san cewa su ma za su je su kashe wannan kudaden da suka samu da yawa ba ta hanyar farashi da ya hauhawa shawara ta shine wannan kudirin da ya taso da shugaban kasa Buhari ya dauka na saka mutane ayi amfani da kayan cikin gida saboda a dawo da darajar naira yana da kyau a ci gaba da yinsa saboda abin da yake kawo darajar kudi shine idan baka buƙatar kudin kasar waje sama da naka akwai kayan da yawa kayan aikin gona da wasu abubuwa wanda muna yin su a Najeriya a tabbata dai masana'antu da masarar kayan an ba su duk wani tallafi da duk wani sassauci da duk wani taimako a duba a tabbatar cewa sun inganta kayan su wanda kayan nasu kuma sun sai da shi a farashi mai rahusa sannan kuma kayan da ba na dole ba na kasar waje a daina shigo da su kuma a daina ba da canjin kuɗi kawai sakaka daga babban banki ana ba mutane a ƙa'idar samun canjin kuɗi dama yan canji kamata yi su je su lalubo kuɗin daga mutane su zo su yi hada-hada a kowace ƙasa ake yi to ni wannan shine shawara ta da zan bayar wannan kuɗi yana da kyau a ci gaba da yinsa kuma muka kalle shi ta fuskar tattalin arzikin ƙasa wannan mataki da shugaban ƙasa Buhari ya ɗauka wajen kin yadda ya rage darajar naira ya yi daidai saboda idan ma aka zo aka ci za a rage darajar naira to abubuwa za su daɗa taɓarɓarewa ne wannan ɗan wahalhalu da aka shiga na ɗan lokaci kaɗan ne idan dai wannan ƙudurin nasa da ya yi amfani da shi aka ci gaba to abubuwa za su dawo daidai naira za ta samo darajarta wacce take da ita da in an danganta ta da sauran kuɗaɗen ƙasar waje mutanen Najeriya kiran da zan yi shine duk sanda aka samu cewa tattalin arzikin ƙasa ya ruguje ko kuma ya samu matsala to kafin a dawo da shi kan hanya dole sai an sha wahala dole kowa sai ya sa daukar da kansa dole wannan canjin idan dai muna so ya dore dole kowa ya zamanto cewa mutum ne mai hakuri mai aiki tukuru mai sadaukar da kai kuma mai kokari mu ga muna girmama kayayyakin da ake sarrafawa cikin Najeriya kuma muna girmama makarantunmu da asibitocinmu kuma kowa ya zamanto cewa shi a karan kansa shi ma ya canja kansa ya zama mai aiki tukuru da hakuri don mu samu mutum maburi ba mutum kai shi zai kawo wannan canjin shi zai gyara ba
ana turka saboda kudi daga mutum ya janye wando don saboda kudi
masu sauraron mu ta Facebook yanzu haka muna buƙatar ku rubuto mana shin kuna iya jin mu da kyau akwai wasu matsaloli saboda wannan fasahar gwaji ne yanzu haka muna so mu ji ra'ayoyinku akai domin mu gyara ko Jamila
kwarai daga sai sun ma fara bayyana yanzu ai suna kukan cewa da akwai matsala
yawa
yanzu kuma ga Isa Lawal na Ikra da labarin dan iya akan cuwatuwar da aka yi a kasafin kudin Najeriya na bana
Yau daga nesa na hangi ɗan iya zauna ya zuba tagumi nace na waje na mai ke faruwa ne na ganka kamar kana cikin zaman zullumi yace eh na ikar ƙasa ta ce ke neman shiga cikin wani kukumi saboda Buhari dai muke ganin zai fidda wannan ƙasa daga rami amma sai gashi tun daga kasafin kuɗin ƙasar na wannan shekarar ma ƙasar ta dauki dimi don an samu matsalolin da suka sa wasu ƴan ƙasan ke ta zuba tsegumi ministocin da za su kare kasafin kuɗin idan sun bayyana gaban majalisa ma sai kaga suna ta gumi wasu kuma idan suka rambada tozali da ƴan majalisar aka gansa sun fito simi simi yayin da wasu hukumomi da ma'aikatu kuma suke tattuka da warwara alamar ruwa yayi tsami shine nace lalle muna cikin damuwa don bahar ne fa ake ganin zai fatattaki duk wani azzalimi nace lalle kam dan iya ni ma naji masana na cewa cikin kasafin kudin shekarar 2016 nan fa an tabka kuskure har ma ta kai ga su kansu ƴan majalisar kasar da ake ganin su ne za su yi gyare-gyare sun fito fili sun ga wa ƴan kasar cewa a bar duk wani shure-shure don maganar rufe-rufe a cewar su ta riga ta kare suka ce kasafin kudin shekarar 2016 fa an lafta wasu makudan kudaden da ke nuna cewa wasu na son zuba zure dan kuwa an ce wasu miliyoyin kudi aka kebe don sayan kayayyakin kunna wuta da daddare har ma da kudin haya cikin fadar shugaban kasar da aka nana cikin kasafin wanda aka ce kimanin miliyan 2000 ma aka ware kudin tafiye-tafiyen shugaban kasar kuwa an ce kimanin naira miliyan 20,000 ma za a cire akwai dai kurakurai cikin wannan kasafi na shekarar 2016 kusan a kowane bangare to shine fa wasu ke ganin tunda yaki da cin hanci shugaban kasa Muhammadu Buhari ke yi to yana fa da sauran daure-daure dan yace a gaskiya fa wannan kasafi na shekarar 2016 ya nuna akwai wasu ƴan Najeriyan da ke son kada walawala don idan yaso suka tsira sai su su rayu cikin daula don idan banda haka to me ya kawo kudin gidan haya cikin fadar shugaban kasa ko in ce bila kuma ai kudin da aka ce an ware wa asibitin fadar shugaban kasar da gani ka san ciwa-ciwa ce zalla shi yasa ma naji wasu sun fara kiran kasafin budget of corruption saboda zala-zala wasu kuma suka ce anya kuwa an kai wa shugaban kasa Buhari kasafin ya kalla don na san tabbas akwai abubuwan da aka kunshin dada Buhari ya gani zai ce lala-lala musamman ganin mafi akasarin ƴan kasar nan fa suna cikin wahala kuma su da ƴan kasa suna ganin tunda shugaban kasa Buhari ne ke shugabanci to babu shakka kasafin zai zo musu da gara kala-kala saboda haka dai akwai bukatar shugaba Buhari ya gane ƴan kasan da shi suka dogara in ban da jalla nace to dan iya Allah dai ya fidda mu daga wannan rudani don ka san wannan matsala za ta iya yi wa kasar rauni mu kuwa kaga ba mu san a koma gidan jiya koda da kankani saboda haka dai shugaba Buhari ya mike tsaye kan wannan sha'ani ya buga binciken bankado bankaurar da aka buzne cikin wannan kasafi ta kowane fanni ya kuma tabbatar da ya tsame duk abin da zai jefa kasar nan cikin tsanani kuma ya duba duk wata kusurwar da za ta taimaka wa ƴan kasar su ci amfani don kuwa ka san duk da yake ƴan Najeriya sun yarda shugaban kasa Muhammadu Buhari na da tsantseni wasu fa wahala ta sa sun fara sake tunani saboda haka dole shugaban kasa Buhari ya kyautata wannan kasafi don ƴan kasar su san cewa shi fa ya bambanta da sauran shugabanni
sarki da maraka sarki rariya sarki tabaraka sarki rene alana ba mu da mai maguti a mai maguti ban dare da mai maguti
na ikara ikon Allah
gaskiya kin ji
kice na ikara kice ma kice na ikara
ikara ikon Allah
yawa to masuware Allah ya kana mishi hikima da basira Allah ya kare mishi ilimin shi yawa kuma duk duniya mu kadai ke da Isa Lawal Ikara a radio da na waje yawa
yawa Najeriya yana yi ba
yawa to masu saurare iyakacin shirin kenan amma Jamila gobe Allah
ya kai mu kin san da akwai matsalar shaye-shayen nan za mu tabo wannan musamman mata fannin mata
sosai kuma abin da ya bani mamaki duk bayanan da muke samu sai su ce saurayina ne yake bani ko bani da kudin sai saurayina yake sai bani
ko ina je siya ba a bani ba sai saurayina ya je siyo ya kawo mu
to idan Allah ya kai mu za mu sake koma kan wannan batu na shaye-shaye saboda ba za abinda ake ciki kenan dole ne ko da yaushe mu rika fadakarwa muna tunasar da mutane illolin shaye-shaye waɗannan abubuwa kuma ga wanda aka kama a Zaria ko
ai shine kin san cewa akai
ton 15 na tramadol kuma ma ya bar aiki
a Kano aka kama shi kuma yana so din shi a Zaria
masu saurari Allah kai mu gobe iyakacin shirin kenan yanzu amala din kowa da Julie da Mukhbil da Nashwan da Jamila sai gobe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.